This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 15 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam din da kanin labarai.
To, hawa wani makami mai linzami da 'yan tawayen Yemen da ke samun goyon bayan Iran saka harba ya sauka a wani fili a tsakiyar Isra'ila da safiyar yau Lahadi. A yau Lahadi, sakataren harkokin wajen Birtaniya David Lammy ya zargi shugaban Rasha da yin kuri bayan da Putin ya yi gargadin cewa barin Ukraine ta yi amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango wajen kai hari a cikin Rasha zai jefa kungiyar kasashen NATO yaki da Moscow. A kudu maso yammacin Poland, ruwa ya ci mutum daya, an kuma sauyawa dabban mutane matsuguni a tsallaken iyaka a jamhuriyar Czech.
A bangaren rahotanni, za ku je da ruwa ya tsami tsakanin jam'iyyun PDP da APC da ke hamayya da juna a jihar Kano da hukumar zaben jihar, wato Kansek.
Idan al'umma ba su manta ba, satin da ya wuce wasu jam'iyyu guda uku sun kai mu kara, sun shigar da kara kotu cewa
muna kuma tafa da rahoto kan wani taron shekara-shekara da al'ummomin Afirka mazauna Turai suka gudanar a ƙasar Jamus.
Sannan kuma mu ƙara fahimtar irin yanayi na zamantakewar 'yan uwanmu a cikin Turawa, yaya suke iya gudanar da rayuwarsu ba tare da hakan ya kawo musu cikas.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowace Lahadi, yau ma muna tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da Nasiru Adamu El-Hikaya. Inda a yau mahalarta shirin suka tattauna muhimman batutuwa da dama da suka hada da batun ambaliyar ruwa da ya ci Maiduguri ta jihar Borno Najeriya, da batun yadda karin kudin mai a Najeriya ya kara jefa mutane cikin halin ni'asu. To, amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wani makami mai linzami da 'yan tawayen Yemen da ke samun goyon bayan Iran saka harba ya sauka a wani fili a tsakiyar Isra'ila da safiyar yau Lahadi. Lamarin da ya sa jiniyar gargadin harin makami ta sama ta tashi a tashar jiragen sama ta kasa da ke yankin. Wannan dai shi ne tashin hankali na baya-baya da aka gani a yakin da aka kwashe kusan shekara ɗaya ana yi a Gaza. Isra'ila ta nuna alamar za ta mayar da martani. Ba a dai samu rahoton hasarar rayuka ko barna ba, amma kafofin yada labaran Isra'ila sun yada wani bidiyo da ya nuna yadda mutane ke gudun neman mafaka a tashar jiragen saman Ben Gurion ta kasa da kasa. Hukumar kula da tashar jiragen saman ta ce an koma gudanar da ayyuka kamar yadda aka saba jim kadan bayan harin. An ga wuta na ci a wani yankin karkara da ke tsakiyar Isra'ila, kuma kafafen yada labaran kasar sun nuna hotunan wani abu kamar tarkacen makami mai linzami da ya sauka akan wata matakala a tashar jiragen saman kasa da kasa da ke tsakiyar garin Modi'in. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta yi yunkurin dakile makaman mai linzami da makaman kariyarta ta sama, amma ba ta da tabbacin ko wannan kokarin ya cimma nasara. Ta ce ga dukkan alama makamin ya rabe biyuwa iska, amma ana ci gaba da nazari akan harin. A yau Lahadi, sakataren harkokin wajen Birtaniya David Lammy ya zargi shugaban kasar Rasha Vladimir Putin da yin kuri bayan da Putin din ya yi gargadin cewa barin Ukraine ta yi amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango wajen kai hari a cikin Rasha zai jefa kungiyar kasashen NATO yaki da Moscow. Takaddama tsakanin Rasha da kasashen yammacin duniya game da rikicin ta kai wani mataki mai zafi a makon da ya shige, yayin da shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Birtaniya Keir Starmer suka gana a fadar White House domin tattaunawa akan ko za a sassauta matakin takaitawa Kiev izinin amfani da makaman da kasashen yammacin duniya suka bata ko a'a. Ya cika kuri sosai, dama haka yake yin abubuwansa. Ya yi barazanar amfani da tankokin yaƙi, ya yi barazana da makamai masu linzami, ya yi barazana da makaman nukiliya, a cewar Lammy. tsawon watanni kenan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ke neman izinin samun damar amfani da makamai masu linzami na Storm Shadow da Burtaniya ta ba kasar sa da kuma na ATACMS wanda Amurka ta bashi dan kai hari a cikin Russia. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan muryar za ta sake shigowa da ƙarshen labaran. Kafin nan bari mu shiga ta dabatun bingiwa wato Kano a Najeriya inda wakilinmu a can Muhammad Ibrahim Kwari ya shaida mana kai ruwa rana da ke gudana tsakanin jam'iyyun PDP da APC da ke hamayya a jihar ta Kano da hukumar zaben jihar wato Kenseg. Daga kanan ga Muhammad da cikakken rahoto.
A yayin taro da manema labarai shugaban hukumar zaben ta Kano wato Kenseg, Farfesa Sanu Lawal Malumfashi ya ce matakin rage kuɗaɗen na da alaka da umarnin kotu game da wannan batu. Yana mai cewa jadawalin zaben ya nuna cewa daga yau Asabar dinnan 14 ga watan Satumba za a rufe zaben cikin gida na fid da 'yan takara na cikin jam'iyyu.
Idan al'umma ba su manta ba, satin da ya wuce wasu jam'iyyu guda uku sun kai mu ƙara, sun shigar da ƙara kotu cewa kotu da dakatar da mu daga sayar da wannan fafafai akan naira miliyan 10-10 ga ciyawomi da kuma miliyan 5-5 ga kansiloli. Duk da kasancewa dokar jihar Kano ta zaɓe ta ba mu dama mu karɓi wannan kuɗaɗe, ko ba ta ƙayyade mana kuɗin da za mu karɓa ba, amma tunda kotu ta ce ta dakatar da mu da karɓar naira miliyan 10 za mu bi umarnin kotu. Kotu ce ta bar wasiya kuma dokar hukumar zaɓe ta mu, dokar mu ta zaɓe ba ce mu ba kyauta ba. Yanzu ciyaman masu girma ciyawomi 'yan takarkaru za su biya naira miliyan 9-9, miliyan 10 ne suka ce ba za mu karɓa ba, to yanzu mun dage mun rage naira miliyan 1, kansiloli za su biya naira miliyan 4.
Sai dai barista Babalawal Aliyu da ke zaman sakataren kwamitin riko na jam'iyyar PDP reshen jihar Kano na cewa
kwarai muna da niyyar shiga zaɓe, amma su kamar hukumar zaɓe na jihar Kano ba su la'akari da 'yancin 'yan adam. A ce a halin da ake ciki a ƙasar nan a wannan yanayin, a ce ka sa haraji ko ofis na kuɗin zaɓe na takara na kansila miliyan 4, wani haya ba da daiwa ne, amma suna cewa za su bi umarnin kotu ne. Sai su jihohin ai 500,000 ne da ciyaman da 300,000 na kansila, saboda State Electoral Commission ai ba Revenue Generating Agency ba ne. Saboda haka wannan magana tana kotu, kuma ma in ka duba tsare-tsaren da suka yi sun ba da notice yau sun canza gobe. Doka ta ce a ba da notice na wata 6, sun ba da notice wata 3. Saboda haka magana tana kotu, an yi ƙara mu ba an sa mu a cikin ƙarar. Yanzu haka muna shirye-shiryen takardun mu, za mu mai da martani a kotu ta soke wannan shirye-shiryen zaben da ake. Ana kotu za ka je kai zabe, za su yi buriske yin hanyar duka shari'a da take gaban kotu.
Ana ta ɓangaren jam'iyyar APC ta ce tuni ta mika sunayen mutanen da za su yi mata takarar kansiloli a mazaɓu 484 da kuma kujerun shugaban ƙaramar hukuma 44 na jihar Kano, a cewar Honorable Ibrahim Zakari Sarina, sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano.
Idan an zo maganar biyan kuɗi ɗin, to sai mu duba mu ga yaya dokar zaɓe ta ce, musamman me constitution ɗin Najeriya ya ce. Abinda constitution din Najeriya ya ce ai shi zamu, akwai hukuncin kotun koli akan wannan magana, cewa dan mutum zai tsaya zabe ba sai ya biya ba, da haka biyan haram ne. Akwai sauran jam'iyyu da su ma suka ga cewa wannan al'amarin zalunci ne, suka je kotu. Mu ma muna shirya tsarurrukan mu, zamu je kotu akan ba wai maganan biyan kuɗi ba, ma akwai abubuwa da yawa. Wayannan ma malaman zaben wanda aka zo aka ce su ne hukumar zabe, to fiye da rabi daga cikinsu 'yan jam'iyyar NNPP ne. To kaga ba za su yi mana adalci ba kenan, tunda 'yan jam'iyyar siyasa ne.
Ranar 26 ga watan gobe na Oktoba ita ce ranar da hukumar zaben ta Kano Kenseg ta ayyana za ta gudanar da zaben ƙananan hukumomi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
An gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sake sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga muryar ɗin da cigaban labaran duniya.
A kudu maso yammacin Poland, ruwa ya ci mutum ɗaya, an kuma sauyawa dabban mutane matsugunni a tsallaken iyaka a jamhuriyar Czech, yayin da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ke ci gaba da sauka a tsakiyar nahiyar Turai a yau Lahadi, lamarin da ya haddasa ambaliyar ruwa a wurare da yawa. Haka zalika, wani jami'in kwana-kwana da ke kokarin aiki a wani wurin da ambaliyar ruwa ta auku a jihar Lower Austria ya mutu, a cewar mataimakin shugaban kasar Austria Werner Kogler a yau Lahadi a shafin X, yayin da hukumomi suka ayyana lardin da ke kewaye da Vienna, wanda ya hada iyaka da jamhuriyar Czech da Slovakia a matsayin inda iftila'in ya fi muni. Koguna sun balle kama daga kasar Poland zuwa Romania, inda aka gano gawarwakin mutane hudu a jiya Asabar bayan da aka shafa kwanaki ana tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya. Wasu sassan jamhuriyar Czech da Poland sun fuskanci ambaliyar ruwa mafi muni da aka gani cikin kusan shekaru 30. Masu aikin sa kai sun garzaya zuwa yankunan da ambaliyar ruwa ta mamaye a Myanmar a yau Lahadi, yayin da adadin mutanen da suka mutu sakamakon mahaukaciyar guguwar yagi ya ninka fiye da sau biyu, kuma wasu yankuna masu nisa sun ba da rahoton samun karuwar adadin mace-mace da waɗanda suka ɓace. Ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa sun kashe kusan mutane 350 a ƙasashen Myanmar, Vietnam, Laos da Thailand sakamakon mahaukaciyar guguwar ta yagi wacce ta sauka yankin a ƙarshen makon jiya, a cewar alƙaliman da hukumomi suka fadda. Wani mutum ya shaida wa kamfanin dillancin labaran AFP yadda ya yi kokarin ceto mutane da igiya yayin da ruwan da ya kai tsayin mita 4 ya mamaye garin Kalo da ke jihar Shan a ranar 10 ga watan nan na Satumba. Ya faɗi cewa igiyar ruwan na da ƙarfi sosai kuma har ma wasu gine-gine sun lalace, inda ya bayyana cewa ruwa ya janye kujeru da sauran tarkacen cikin gidaje ya kai su kan titina. Wasu bakin haure su 8 sun mutu a safiyar yau Lahadi a lokacin da jirgin ruwan su dauke da mutane da yawa ya kife yayin da suke kokarin tsallaka yankin ruwan da ya raba kudancin Ingila da arewacin Faransa, a cewar hukumomi, kasa da makonni biyu bayan aukuwar bala'i mafi muni da aka gani a wannan shekarar. Gwamnatocin Faransa da na Birtaniya sun kwashe shekaru suna kokarin hana kwararowar bakin haure waɗanda ke biyan masu safarar mutane dubban kuɗin euro akan kowane fasinja don a kai su Ingila daga Faransa a cikin ƙananan jiragen ruwa. Wata majiyar 'yan sanda ta shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa hatsarin ya auku ne jim kaɗan bayan da jirgin ya kama hanya. Hukumomin kula da harkokin tekun kasar sun faɗa a jiya Asabar cewa bakin hauren sun sha yunkurin yin irin wannan tafiyar mai tattare da hadari a cikin ƙananan jiragen ruwa a 'yan kwanakin nan, inda aka ceto mutane 200 a cikin sa'o'i 24 a ranakun Juma'a da Asabar kaɗai.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madallah, yanzu sai birnin Bonn na kasar Jamus, inda wakilinmu a can Ramatu Garba ta aiko mana da rahoto kan babban taron shekara-shekara da al'ummar musulmi 'yan Afirka suka gudanar a kasar, kamar da yadda za ku ji.
A ƙarshen wannan makon ne ƙungiyar African Umma Turai Reshen Jamus ta buɗe taronta da ta saba gudanarwa a duk shekara, sai dai taron na bana ya matuƙar jan hankalin 'yan Afirka mazauna ƙasashen Turai, inda ɗaruruwan musulmai daga sassa daban-daban suka halarci taron da ya samu gayyatar fitattun malaman Najeriya Sheikh Muhammad Aminu Daurawa da Farfesa Mansur Isa Yalwa na Jami'ar Bayero a Kano.
Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Mun samu gayyata daga 'yan uwa da abokan arziki.
Sheikh Aminu Daurawa kenan, inda ya ce sun samu tarba ta musamman daga sauran malama da ma al'ummar musulmi da suka fito daga kasashen Afirka daban-daban.
Harka zamantakewa da iyali da tarbiyyar yara da kuma shi kansa zumunta da haɗin kai domin wanda ya samu ya taimakawa wani, sannan ko mu ƙara fahimtar irin yanayi na zamantakewar 'yan uwanmu a cikin Turawa, yaya suke iya gudanar da rayuwarsu ba tare da hakan ya kawo musu cikas a cikin wasu yanayi nasu na zamantakewa da al'adunsu da suke da shi waɗanda suka zo da shi.
Taron dai za a shafa kwanaki uku ana yinsa, kuma an soma shi ne a birnin Oberhausen. Kuma kamar yadda abokin tafiyan Sheikh Daura Farfesa Mansur Isa Yalwa ya faɗi, suna tafa da tsaraba da za ta amfani al'umma.
Jigon wannan taro a wannan shekara shine tattauna matsalolin da suka shafi iyali da zamantakewa da kuma kyautata tarbiyya tsakanin iyalai da yara da kuma kyautata alakar zamantakewa tsakanin su waɗannan al'umman musulmi.
Jama'a da dama dai sun halarci wannan taron.
Gaskiya mun koyi ababai da yawa ciki tunasar wanda sun kai sun ka bare mun ka zo cikin hakkullan mu shine zamantakewan da muke yi da iyali garinga.
Ni Haruna Salus Cizo na amfana. Darasin da na dauka shine yanda malamai suka bayani akan rayuwar zaman aure. So ba zai yi fa a ce matarka da ka dauko ta daga Afirka ka kawo ta nan Turai ba. So fa ba zai taba yiwa ka ce wai irin abincin da kake bata Afirka idan ka zo nan shine zaka bata.
Shakka babu tsaman dangantaka tsakanin ma'aurata na ɗaya daga cikin matsalolin da aka jima ana kokarin ganin an shawo kansa tsakanin ƴan Afirka. Kuma tuni wasu mata da suka halarci taron su ma suka ce sun dauki darasi babba a wa'azin farko da Sheikh Daura wayi.
A duka tausayawa juna ba yanda irin mazaje suke yawan kuka da matayen su ba akan kansu kawai suka sani tallafi da ake bayarwa wa yara da ya kamata a ce matan suna irin tausayawa mazajen su amma su kawai kudin ne.
Malam ya zo ya yi muna wa'adi mun yi murna sosai sosai sosai. Ko da yake ba duka damu ya mu doki ba amma wasu dai mun samu wasu mun ci amfanin wa'adin nan.
Malaman sun ci gaba da jaddada muhimmancin bude kofa ga kowa da kowa.
Duk wanda yake sha'awa zai iya halarta ko musulmi ko wanda ba musulmi ba kuma da irin wannan alhamdulillah akan samu kyakkyawan alaka da kuma wato wani lokaci ma har a samu wani ma ya iya gamsuwa da musulunci kuma ya iya karbar musulunci.
Ramata Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
An gaida Ramata Garba da wannan rahoto. Kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koyaushe akai ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai a biyo mu zuwa dandalin 'yan jarida tare da Nasiru Adamu Alhikaya.
Malamai barkanmu da dawowa dandalin 'yan jarida nan sashen Hausa na muryar Amurka. Muna tare da Saminu Sani Azare na gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke nan Abuja da kuma Al Mustafa Haji Sufi shahararren mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum musamman ma a yanar gizo. Za mu tabo abubuwa guda uku da suka hada da ambaliyar ruwa da ta faru a Maiduguri babban birnin jihar Borno, sai kuma mu duba wayar gari da aka yi da karin farashin man fetur mai yawan gaske. Kazalika za mu duba kuma dambarwar da ke faruwa tsakanin gwamnatin Najeriya ko jami'an ƴan sanda da shugaban kungiyar kwadugon Najeriya NLC Joe Ajero. Saminu Sani Azare, bari mu fara da kai mu duba wannan lamari na ibtilayin ambaliyar ruwa. Mataimakin shugaban kasa lokacin da ya je duba wannan ambaliya ya ce fiye da shekaru 30 ba a samu irin wannan ba a Borno. An samu asara mai yawan gaske kuma kusan duk shekarar da aka samu ruwa mai yawa ana samun irin wannan. Shin hukumomi ne ba sa kokarin fadakarwa da daukar matakai ko kuma ibtila'in ne wato kaddara ce daga Ubangiji take faruwa?
Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A wannan ambaliyar ruwa da ta faru a garin Maiduguri mummunan al'amari ne da kusan masana suka bayyana cewa kusan shekaru 30 da suka gabata ba a fuskanci irin wannan a garin na Maiduguri ba. Wannan kuma ya faru ne kamar yadda rahotannin su hukumomin gwamnatin jihar Borno din suka tabbatar da cewa sakaci da aka samu ne ta madatsar ruwa ta Alau ita ce ta haifar da wannan matsalar ambaliyar ruwa din. Yanzu duk da yake dai ruwan ba wai ya janye bane, ballantana a iya tabbatar da kididdigar asarar rayuka da kuma dukiyoyi, amma dai kawai yanzu dai an tabbatar da cewa mutane 30 sun rasa rayukansu, a kusan mutum sama da miliyan 2 ne da suke a tagayyare. To magana ta gaskiya shine shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya tsaya binciken kokob a tabbatar da zargin da ita gwamnatin jihar Borno take cewa akwai hannun ita ma'aikatar ruwa ta tarayya. In har ta tabbata haka ne to lallai dole ne a hukunta wato duka jami'an gwamnati da ke da hannu. Kada a siyasantar da batu duk da yake ana ganin abu inda ya shafi na arewa to ba a fiye tsayawa a maida hankali a kansa ba. Kuma 'yan arewa din ba wai damuwa suka yi a tabbatar da cewar an gudanar da binciken irin waɗannan abubuwa din domin a tabbatar da mai laifi a hukunta shi ba, saboda su kansu al'ummar arewa din ba su muhimmantar da kansu fiye da ake tsammani ba, ballantana wasu na wasu bangarori ko kuma ita gwamnati din ta tsaya ta iya daukan matakan da ya dace. In har da gaske al'ummar Arewa suke yi, ya kamata lallai su tsaya daka wajen ganin cewa lallai an yi binciken wannan al'amari, an tabbatar da ko akwai hannun jami'an ma'aikatar ruwa ta tarayya ko kuma babu.
Al-Mustafa Haji Sufi, ba jihar Borno ce kawai ke fuskantar irin wannan ba, a baya an samu irin wannan a Gombe ma an samu irin wannan al'amari a Hadeja, kai jihohi da dama sun fuskanci irin wannan ambaliyar ruwa. Irin wannan matsala takan kawo har ma kwalara, wato wannan cutar amai da gudawa da sauransu. Yaya mutane suna jin irin kiraye-kiraye da ake musu kuwa musamman wajen kada a rika gine-gine a hanyoyin ruwa da sauransu?
Ambaliyar ruwa da ya faru a sassa daban-daban, musamman kuma wanda ya fi ɗauki hankalin ƙasa da ma ƙasashen duniya kamar na shi jihar Borno, kuma a jihar Bauchi ma kamar hukuma take daya wanda take tantance matsalar afkuwan ambaliyar ruwa, hukumar NEMA ta tabbatar da cewa ma a kwanakin baya musamman sati biyu su gabata babu kamar ma jihar Bauchi. A jihar Bauchi ma kamar karamar hukumar Gamawa yankin su Itas, wanda manya-manyan gadoji nan ma haka tace ta tattashi mutane daga ƙauyukan su, irin ƙauyuka irin su yankin Udubo, irin su yankin Raga, irin su yankin Zindiwa, wanda da dama wakin su mutanen wakinan gurare sai da aka canja musu guraren zama. Sannan kuma kamar jihar Kano da jihar Jigawa an yi shi irin wannan al'amari na ambaliyar ruwa. A kulliyomin masana sukan fito su ce za a yi ruwa kaza, alƙaliman da suke bayarwa da yake al'umma mu kuma da daman mu mun dauki wani abin kamar wani tatsuniya ne. Akwai ilimin da Allah ya sanar da wani wanda wani bai san shi ba, dan haka muna daukan wannan maganganu nasu da ilimin su da tasiri. Shugabannin mu su hanzarta suna daukan mataki na gaggawa kamar yanda kasashen duniya suke yi. Yayin da aka faɗi irin alƙalima za a yi ambaliyar ruwa ko za a yi wani gutar daji, za ga shugabannin suna daukan abin da muhimmanci kuma abin na faruwa. Mu nan kasar ko in kula yanzu a misali ma gwandama Maiduguri da yake Allah sa shi da ma mataimakin shugaban kasa dan jihar ne, kuma yayi gwamna a jihar, yayi sanata a wajen, shine babu shiri yazo shi ma ya afka a cikin ambaliyar ruwa. Kaga ruwa har cikin fada mallan ruwa ya kai kugun mutane da dama, wasu ya ci su, wasu ya duke su, ba a san ranar mai da ita ba. To da haka ni kira da babban murya shine duk lokacin da aka ji hukumomi sun sanar da irin alƙalima za a samu ruwa mai karfi tun kafin shigowar damuwar, tunda suna da na'urorin hangen nesan su da Allah ya sanar da su, to ya kamata hukumomi su dauki mataki, gwamnati su dauki matakai a matakin jihohin su, abin da ya fi karfin su, su haɗu da mai girma shugaban kasa su tattauna domin samarwa kasar maslaha. Yanzu wannan ambaliyar ruwa sai an shekara sama da 30 wasu ba su mai da abin da suka rasa ba.
To bari mu koma kan wannan lamari na wayar gari da aka yi aka ƙara farashin man fetur, inda ya koma yanzu kusan lita a gwamnatance ma naira 897, yayin da wasu gidajen mai masu zaman kansu kan sayar wajajen naira 950 a nan Abuja, wasu garuruwan ma ina jin ya fi haka kwarai da gaske. Sami Nusani Azare, wannan lamari na man fetur fa ya zama kamar wani abu ne da yake nema ya gagari kundila a Najeriya.
Batun kamfanin mai na kasar ta NNPC ya kara farashin litar mai zuwa 855 da kuma 897 a kowace lita, sabani yadda a lokutan baya kamfanin ke sayar da mai a naira 617. Wannan na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da kamfanin ya bayyana cewa lallai yana fuskantar matsalolin kuɗi, na yasa su kansu ma gidajen mai na 'yan kasuwa masu zaman kansu suka ƙara farashin litar mai su daga tsakanin naira 930 zuwa 1,200 a kan kowace lita. Wannan ya haifar da tashin kuɗaɗen sifiri na zirga-zirga wanda kusan ya kai akalla kashi 50 cikin 100 da ya tashi. A wannan zai ƙara zafafa tsadar rayuwa wanda aka dade ana ciki a tarayyar Najeriya, musamman ma dai daga hawan mulkin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, bayan da aka ƙara farashin litar mai ko kuma lokacin da shugaban ƙasa din ya janye aniyar gwamnatin tarayya na cire tallafin man fetur, musamman da irin zanga-zangar da aka yi ta tsadar rayuwa a watan Agusta. Wanda ko shakka babu ana ganin bayan lafawar zanga-zangar nan tamkar gwamnatin tarayya za ta ɗauki wato wasu matakai na tattalin arziki wanda zai sa al'umma Najeriya su dan samu sauƙin wannan matsalar tattalin arziki da suke ciki. To masharanta dai na ganin cewa wannan koma baya ne babba, musamman dai an aka yi la'akari da yadda su al'ummar yankin kudu maso yammacin Najeriya suke tutiya, suke hura hanci cewa su ne gwanayen sanin tattalin arzikin a ƙasa. Sabanin in muka kalli gwamnatin baya ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda zaka ga cewa lallai akwai bambanci kwarai da gaske. Wannan ya nuna cewa lallai shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da sauraron na akaba a gwamnati kansinsa wajen fito da manufofi nagartattun manufofi na tattalin arziki. Gaskiya tattalin arzikin Najeriya yana durƙushewa. Akwai buƙatar lallai shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya garan bawul ga makarrabansa a samu zakakuran masana tattalin arziki da za su ba da shawarar ƙwarai domin inganta tattalin arzikin ƙasa.
Al-Mustafa Haji Sufi, ka ji irin alƙaluman da yake Saminu ya kawo, shin akwai wata mafita? Mutane suna da fata da nan gaba watakila abubuwa, wato abun nan da ake cewa bayan dai tsanani akwai sauki zai ya samu 'yan Najeriya.
To alhamdulillah, kamar yadda shi dan uwana ya faɗa, matsalar man fetur a ƙasar nan mun sha faɗa za mu sake faɗa ba dan kuma mun iya ba. Kowa ya sani a duk lokacin da aka ce za a taɓa jikin man fetur, to komi a ƙasar nan sai ya tashi. Sabila da kamar rayuwar dan adam ne, dole jikin dan adam baya iya yin sarrafa kansa sai tare da ruwa, sai tare da jini. To man fetur kuma ya zama shi ma jikin dan adam, rayuwar dan adam, musamman dan adam dan Najeriya. Wannan matsala da ake ciki ta tsadar man fetur, da yanda gwamnati ta ita tausayawa al'umma take nuna kamar noken su yan kasuwa ne, wannan ba haka bane. A ƙasar mu ake tono shi, a ƙasar mu ake hako shi, me zai sa ba za mu ci gajiyar kowannan bane? Babu wata ƙasa a duniya da ba ta taimakon talakanta. Gaskiyar magana, ta nan kan gwamnati tana da babban kuskure a bangaren man fetur. Ta gaza har ma gwanda gwamnatocin da suka gabata, sabila da duk lokacin da aka ce za a ƙara man fetur, in aka yi zanga-zanga akan samu maslaha suka rage. Amma shi wannan daga hawansa ya ƙara, al'umma suka faɗa cikin damuwa. Wata ɗaya biyu bayan yan suka yi zanga-zanga, duk da haka wannan bai dame shi ba. Yanzu ya sake mayar da shi naira 800 da ko kace 900.
Malamin mu rufe da wannan lamari na takaddama tsakanin shugaban kungiyar Gwadugo, Comrade Joe Ajero, da gwamnatin Najeriya, inda tun farko rundunar 'yan sanda ta gayyaci shi shugaban Gwadugon, inda ake zarginsa da mara baya ga ta'addanci ko ma cin amanar ƙasa. Ya je gayyata ta farko, amma ta biyu da sashin bincike na musamman na sirri ya yi masa, bai samu ya je ba, inda jami'an da ya zai suka kama shi suka tsare shi na tsawon wuni guda kafin a sako shi. Kungiyar Gwadugo kuma na zargin cewa wannan al'amari na neman rufe bakin kungiyar ne. Saminu, haka ne rufe bakin kungiyar ake so a yi ko dai? Ita ma kungiyar tana da nata laifi, wato in an bi ta barawo a bi ta na bi sawu.
A wasu na ganin cewa wannan tamkar cin fuska ne ko kuma neman tursasawa ita kungiyar Gwadugo din ne da gwamnatin tarayya ta yi. A wasu kuma suna ganin cewa to ai babu da yafi karfin doka, in har ana zargin dan kasa da aika dosu ayyuka ba daidai ba na cin amanar kasa ko kuma na ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci, to ya kamata ai ita kungiyar Gwadugo din ta bar shi Joe Ajero din a bincike shi in yana da laifi a gurfan da shi a gaban kuliya.
Al-Mustafa Haji Sufi, duba mana wannan lamari na kungiyar Gwadugo. Kusan kaga yanzu kamar an matsa me ta nema daga maganar man fetur, tunda lamarin ma ya koma hannun 'yan kasuwa, kamar ba ta da hannu sosai, sai dai ka maganar ƙarin albashi, inda mafi karanci albashi kwanaki ta samu aka ce an ƙara zuwa naira 70,000, duk da har yanzu dai ba fara biyan wannan ƙarin ba.
A sani mulkin siyasa muke, ba mulkin soja ba. Kai ko ƙasashen da suke mulkin soja, al'umman su sukan iya faɗar ra'ayin bakin su, in sun faɗa ba a yi ba sukan yi zanga-zanga. Su kuma mafi yawanci matsalan kungiyoyin 'yan Gwadugo da talaka yake zargin su, shine ana zargin su da kwangaba kan baya. A cikin su akwai marasa gaskiya, a cikin su akwai wanda suka dauki wannan ɗabi'a ta cin hacin da rashawa, su zo gaban jama'a suna tare da jama'a, su koma kuma su karɓi kasan su. Babban al'amari anan shine duk lokacin da mutum yake so ya faɗi gaskiya, to sai ya tabbatar da cewa shi ma babu gunu a gindinsa. Babu yanda za a baka kuɗi ka zo ka faɗi gaskiya. Dan haka kama shugaban kungiyar Gwadugo da aka yi, wannan shi ya nuna kamar yana da cikin mutane masu dan kwatanta gaskiya.
Malamai, mun gode ƙwarai da gaske. Al-Mustafa Haji Sufi da Saminu Sani Azare, in Allah ya kai mu wani karan za mu sake dawowa da yardar Allah cikin wannan shiri na dandalin 'yan jarida na muryar Amurka. A madadin muryar Amurka da ke ɗaukar nauyin wannan shiri, naku Nasiru Adamu Elikaya da na shirya na gabatar, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To baki ɗaya, da haka muka zo ga ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chad, wanda zai daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Fiona Nandudu da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu. A washe duki muku sallama daga nan Washington DC, sai dai anjima da daddare idan Allah ya kai mu. Ma'assalam.